نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد yau zamu tashi majalisi zamu yi majalisi na 25 a cikin majalisin mu na tafsirin alqur'ani da muke yi a cikin watan ramadan a wannan masallaci na alfurqan a wannan gari namu na Kano Allah ya kara mu wannan gari tsari da kariya da albarka yau 25 ga watan ramadan hijira ta 1445 hudu ga watan hudu shekara ta 2024 ta miladiya zamu tashi aya ta 12 a cikin suratu Fatir insha Allah amma zamu amsa tambayoyi kamar haka wannan yace assalamu alaikum malam Allah ya ji kan hajjia ya kara wa malam lafiya amin dan Allah ayi mana bayani akan masu itikafi suna fita wajen masallaci suna kama ruwa ko sayan wani abun bukata ina so ya matsayin itikafi Allah ya kara wa malam lafiya amin na'am asalin ma'anar itikafi al-luzum wa antum aakifuna fil masajid kuna luzumtar zaman masallaci ma hadhihi at-tamathilu allati antum laha aakifun aakifun ay mulazimun wato kun luzumce su ma'anar itikafi luzumtar masallaci yanda mutum ba zai fita ba sai dan bukata wanda take fitar dole sai ita daga cikin fitar shine fita domin makewayi saboda haka waɗanda suke fita domin makewayi koda inda za su je yana nesa idan ya zamanto inda za su na kusa din akwai mashakka a gare su ko kuma akwai rashin wadatar wurin tsuguno din to sai su tafi babu laifi in sun je nesa wanda yake bil munasaba ɗaya daga cikin babban abin da yake damun mu kenan anan masallacin muna roƙon ƴan uwa a taimaka mana da addu'a Allah ya kawo mana abin da zai warware wannan mushkila musamman wato matsugunin mata an rasa yadda za a yi a wasa'a a sami yalwa da yawa waɗansu daga cikin ƴan uwa mata sun shigo itikafi amma dole suka fita saboda rashin wadataccen makewayi saboda haka fita din domin wannan babu laifi ya halatta haka zalika idan fita ne domin mutum ya sai wani abu da yake bukata kamar ya fita dan ya je ya sai abin da zai ci idan bai shirya yanda za a kawo masa ba sai dai sharadin wannan fitar ba za ka je nesa da yanda za ka iya samun ta a kusa ba alal misali idan za ka samu biyan bukatar taka a nan wajen su ƴan uwa da suke bakin kofar masallaci to ba za ka tsallake ka tafi can LRZ ko can tsallakenta ba saboda sha'awar wani abu a can tunda wannan ta zamanto ta sha'awa ba ta bukata ba bukata babu laifi mutum zai iya fita ya je ya sai abin da yake bukata to amma dukkan wata fita in ba wannan ba tana warware itikafi ko mutum ya tafi ta'aziya ko ya tafi bin jana'iza ko ya tafi dubiyar mara lafiya domin an ruwaito har annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya shigo gida domin biyan bukata yayin da yake itikafi baya tambayar halin malar lafiya illa wa huwa marrun face yana a tafe sai ya tambaya yaya wani da jiki amma baya shiga dan ya je ya duba shi kamar yadda Aisha radhiyallahu anha ta ruwaito saboda haka a kiyaye wannan yana daga cikin kurakuran da masu itikafi sukan yi su je su zauna a wajen masallaci harabar masallaci ba ta daukan hukuncin masallaci bata daukan hukuncin masallaci dan ka fita waje daga haraba gurgudan bukata ne bukata ce za ta fitar da kai amma dan mutum saboda irin lokacin hantsi din nan dan iskar hantsi din da ake samu mutum ya fita waje ya je ya zauna karkashin bishiya to wannan ya fita daga cikin wajen itikafin sa mun sha tambihi akan wannan kuskuren da masu itikafi suke yi amma kuma sun ci gaba suna yi wannan kuskure ne mutum zai je ya warware ibadarsa ta itikafi don wanda ya fita daga wajen masallaci har ya je ya zauna yana ayyukan ibada a waje ko karatun alkur'ani ko nafila ko ana karatu ya koma can waje yaje yana jin karatun, ko ana sallah ya koma waje yaje ya rinka yin sallah, bayan kuma yana shi yana itikafi da wajen itikafinsa a cikin masallacin, to wannan zai warware masa itikafinsa domin ya bar wajen da yake itikafi. Saboda haka a kula. In ya fita ya warware itikafin ya sake dawowa da wata niyyar, to a bisa kaulin malikiya idan yayi sai yayi ramuwa, dan itikafi yana daga cikin ibadar da idan mutum ya fita daga cikin ta bai gama ta ba sai ya cika ta. Saboda haka idan ya shigo da niyyar cewa zai yi itikafin kwana 10, 10 karshe, sai wani abu ya taso sai ya fita, to sai ya idan ya dawo ba zai dawo bane akan wancan itikafi, sai dai idan ya dawo zai dawo da niyyar kan cewar zai sake wa'annan kwana 10 ne, wannan itikafi da sai ya cika shi na sai ya rama shi. Yana daga cikin abubuwan da idan mutum yana nizimtar sa yayi, yanda in ya yanke sai ya rama shi. Haka yake a mazhabar Malikiya, amma mazhabar Shafi'iyya sun fi kowa sauki. Mazhabar Imam Shafi'i wajen itikafi sun fi kowace mazahib sauki, suna cewa ma zaka iya itikafi tsakanin azhar da la'asar, ka shiga kawai kai niyya. Saboda haka in ka fita ka gama sai ka sake dawowa, sai ya zama to a cikin goman karshe kayi itikafi watakila wajen sau 20, kowace shiga ka zo na itikafi ne a mazhabar Shafi'iyya. Amma a mazhabar Malikiya ta fi dacewa da asalin itikafi, domin asalin itikafi kamar yadda ya zo a cikin sunna aƙallansa wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar shine mutum ya kwana. Hadisin Umar da ya ce yayi bakancan cewar in yi a cewa zai yi itikafi a masallaci mai alfarma, zai kwana a masallaci mai alfarma yana ibada yana itikafi, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ka cika bakancanka. To kaga a zahir wannan kwana yayi. To duk da yake a mazhabar Malikiya su idan mutum ya kwana din sun fassara wannan hadisin na Umar da cewa kwanan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya je ya cika bakancansa yana nufin ya kwana tare da yininsa. Dan kwana daya ana nufin kwana da yini, wato dare da yini. Saboda haka suka ce wannan shine akallan itikafi, akallan itikafi ka kwana ka wuni, akallan itikafi kenan. To mazhabar Malik yafi wato a ruko da asalin itikafi, shi yasa ma yake ganin sa ibada ce mai tsanani wadda ba kowa zai iya yi ba sai wanda ya shirya, sai wanda ya shirya domin ya kiyaye ka'idodinta. Kun san saban Allah ma yana warware itikafi, yanzu mutane suna itikafi suna kallon Facebook, a cikin kallon Facebook nan kaje kaga tsiraici, wannan saban Allah ne a bisa zahirin magana kan cewar Allah ta'ala ya ce wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, kada ku rumbaci matanku alhali kuna itikafi a cikin masallaci. Duk da yake wannan zahiri akan ma abin da yake ya halatta ne, amma aka ce mutum aka ce ya kaurace masa, to kuma suka gina akan wannan kan cewa dukkan abin da yake fita daga da'ar Allah ne yana warware itikafi. To kaga kamar cin naman mutane da giba da zage-zage da mutum ya kama cin mutuncin dan uwansa da sata da abubuwa waɗanda suke na kaba'irud dhunub ne, idan mutum ya yana tsammanin yana itikafi tun itikafinsa ya rushe, yana dai zaman masallaci ne kawai, ya dawo da shimfiɗarsa cikin masallaci amma ba ibadar yake yi ba. Saboda haka a kula da abubuwan da suke rusa wannan ibada. Sai ya yi ramuwar cikin Shawwal ko cikin wani lokaci. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi itikafi, ya fara itikafi sai ya ga matansa sun shigo suna yin abin kamar gasa, sai ya ce al birra aradna bihadha, suna nufin yin aikin nagarta ne da wannan, wato sun nuna gasa ne saboda biyu sun nemi, saboda Aisha ta nemi izini ta itikafi ya bata izini, Hafsa sai ta nemi izini, sai ta nemi Aisha ta nema mata izini sai ita ma ya bata izini, ganin su biyu duk sauran matan ma kowa sai ya zo ya haimasa a cikin masallaci. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk a kwashe haimomin, shi ma itikafin ya janye ya koma. To sai a cikin Shawwal sannan ya yi itikafin nasa. Saboda haka sai ramawa ake yi ba a cikin Ramadan ba. Saboda haka wanda ya fita itikafinsa wannan na kwana 10 ya karye, to zai ana bin sa bashi, sai ya sake shigowa amma da nufin ya yi itikafi na sauran kwanakin. An fahimta? Mutum ya shigo cikin itikafi zai yi 10 karshe na Ramadan, bayan ya yi kwana 1 ko kwana 2 sai itikafinsa ya rushe. to nan itikafin na kwana 10 yana kansa sai ya zo sai ya sake niyyar wani itikafi na sauran kwanakin sannan daga baya kuma ko cikin Shawwal ko cikin wani watan sai ya rama waɗannan kwanakin na itikafin nasa sai ya rama itikafin kwana 10 da bai yi ba hatta kwana 2 da yake sun rushe zai sa su a cikin sababbi domin ba zai zama tocewa kwana 8 kawai zai yi ba kwana 10 zai dawo yayi kamar yanda yazo yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan nasa na'am wanda yana kwana 5 shi ma haka ai duk na bada misalin kwana 10 ne ai dan kai kiyasin yadda kuma zai kasance a sauran to sannan wannan yace assalamu alaikum Allah ya kara malin lafiya tare da malin Sayyidu Al-Ramma Allah ya ji kan hajiya amin shin ya kamata mutun ya siya wa matarsa yar tsana kuma ya dace matarsa ta sa masa sarka a kafa da kuma kayyade yaya to Aisha radiyallahu anha tana da yar tsana amma saboda ita yarinya ce rukhsar da ake ga yar tsana ga yara ne domin a nuna domin a koya musu domin a koya musu domin su shagaltu da wasa ko kuma domin koya musu wani abu wannan malamai sun yi rufsa akan ayi mutumin tuni yana daya daga cikin jawaban da lokaci bai bada dama ba an yi ya'malu wajen ya'maluna lahu ma yasha'u min tamathil min mahariba wa tamathila wa jifanin kal jawab karkashin tamathil al-imam al-qurtubi a tafsirin sa ya kawo wannan kuma malamai suka yi kiyasin cewar dukkan abin da yake ana buƙatar sa domin amfani ga yara wajen koyarwa ko wajen tarbiya na daga mutumin tumi da zane babu laifi ayi wannan to amma ga matar mutum inde ba ai karamar yarinya ka dauko bai yaushe zaka ce zaka sai mata yar tsana ban gane ma'anar wannan eh matar ta yarinya ce babu laifi ai shine yace an yi rukhsa ga kananan yara mata su wasan yar tsana ya dace matarsa ta sa masa sarka a kafa eh ado ne kuma alqur'ani yayi ishara wala yadribna bi arjulihinna liyulama ma yukhfina min zinatihin kada su rinka buga kafar su domin su bayyana abinda suke boyewa na adon su da yake a kafa sai dai na'am eh na'am ana cewa yawanci akwai waɗanda suke sanya sarkar da wata manufa wanda suke sanya sarkar da wata manufa to wannan dan gudun tuhuma babu laifi mutum ya guje shi amma ba wai dan haramun bane dan saboda kada ya zama dan saboda ka'idar wato nisanta daga mawaqi'ul fitan wuri wanda yake na fitina waɗansu sun sanya shi ya zama to alama na kasancewar masu wani irin masu wata irin ɗabi'a mummuna to dan gudun wannan sai babu laifi a guji wannan saboda haka kayyade iyali kayyade ƴaƴa wannan mun sha amsa wannan tambayar kan cewa idan an yi ne domin maslahar inganta lafiya na ita matar ko kuma na kansu ƴaƴan dan a samu ba da tazara babu laifi amma kayyade iyali na kan cewa a tsayar da haihuwa har abada kan masalan a cire mahaifa ko kuma shi namiji a yi masa dandaka ko a je a sa shi yadda yake ba zai sake haihuwa ba saboda gudun wato a samun ƴaƴa in aka malamai na wannan zamanin namu sun yi fatawa akan haramcin haka sannan na'am yace Allah ya yarda da ayyukan malam Allah ya faranta maka ranar sakamako amin wanda ka fara ta azumi ta kama shi sakamakon mu'amala da iyali ko istinna'i cikin Ramadan ka fara din azumi 60 zai yi sannan azumin ajere zai yi su wanda ka fara karya azumin sa saboda saduwa da iyali ko saboda fitar da maniyi ta fuskar jin dadi wanda duk yayi wannan kafarar da ta kama shi abubuwa guda uku ne bisa tartibi abu na farko ya yanta bawa in ba shi da bawa ko baiwa da zai yanta sai ya azumi 60 a jere in ba shi da ikon yin azumin 60 a jere saboda larurar lafiya ko wata larura wadda za ta hana shi yin azumin to sai ya ciyar da miskinai guda 60 wannan kafara ala tartib take bisa wannan tartibi saboda haka azumin ka wannan kafara 60 ne kuma a jere ne kamar kafarar kisan rai take sannan idan azumin ya fi guda ɗaya wanda zai yi kafara kowanne sai ya yi masa kafara idan bai riga ya yi kafara ba idan azumin sun kasance masu yawa ne ba idan yayi wannan abun amma bai yi kafara ba to ka'idar kafara shine suna shiga cikin juna idan bai riga yayi kafara ba kafarar daya ta wadatar akan waɗannan azumi waɗanda ya zamanto ya karya su da wannan kafara a bisa ka'idar kafara a bisa ka'idar kafara domin ka'idar kafara shine idan mutum bai yi ba to suna shiga cikin juna kamar yanda yake a kafarar aikin hajji kamar yanda yake a kafarar aikin hajji inda Ibn Qudama yayi ishara ga wannan a cikin Al-Mughni amma idan yayi kafara sannan kuma sai ya sake yin wata ya sake yin wani to wannan zai sake mata kafara ba zai ce waccan kafara akan wannan wato saduwar ne da yayi ba wannan ita ce ka'idar kafara idan kafara suka ta'ad na'am hatar na kafarar rantsuwa a banda kafarar rantsuwa banda kafarar rantsuwa kafarar rantsuwa kowace mutum zai yi ta daban ne hukuncinta daban amma wannan saboda jinsin su daya idan mutum yayi bai riga yayi kafara ba to kafara daya za ta wadatar mata amma wannan nayi kiyasi ne akan kafarar fidiyar aikin hajji a banga ba ina ambata muku bane daga nassin malikiya daga nassin malikiya wanda suka fi kowanne tsanantawa akan babin kafara dan haka insha Allah gobe in akwai istidraki zan yi istidrak akan wannan in babu istidrak kuma magana tana nan zan tabbatar da ita gobe insha Allah amin to shikenan ai daya to wannan addu'a ce ko bikin sa bayan sallah yana neman addu'a Allah ya sa abin ya zo min da sauki kuma ya hore min ya ba mu zaman lafiya amin mu ma akwai jikar mu yar mu wanda yake za a yi bikin ta bayan sallah muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa a yi lafiya Allah ya sanya albarka a ciki anan masallacin ma za a daura auren sannan akwai wanda suke applying aiki ad hoc ne na aikin hajjin bana sun biya amma har yanzu ba su kira su ba don Allah ya yi musu addu'a to Allah ya yassare ya biya muku bukatunku Allah ya biya mu dukkan mu bukatun mu na alkhairi bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يسبح البحران هذا عذب فرات سائل شرابه وهذا عذب مرجان ومن كل تأكلون لحما وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لترتووا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من فتنير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينذرك مثل خبير
الله جل وعلا يتي وما يستوي البحران وتقوبنا منيا قدابيو بعديدي سكي دجونا با بسي ديدي دجونا با هذا عذب فراد وانا قيدة تكيم وتقوبنا قدابيو عذب ميدائيني furatun mai daɗi sosai daɗin da yake karya kishi sa'igun sharabu kwankwaɗarsa mai sauƙi wa hadha milhun ujaj wannan kuma mai zartsi ujaj mai tsananin zartsi wa min kullin ta'kuluna lahman tariya daga kowanne daga cikin kogunan guda biyu kuna cin nama mai taushi danye wanda yake sabon nama ba wanda aka busar da shi ba wa tastakhrijuna hilya kuma kuna fitar da kayan ado sune lu'lu'u da murjan talbasunaha da kuke yin ado da su da kuke sanya su kuna ado da su wa taral fulka fihi mawaqit kuma kana ganin wato jiragen ruwa fihi a cikin kowane ɗaya daga cikin su mawaqir suna ketarwa litabtagu min fadlihi wato suna ketarwa da tafiya domin ku nema daga cikin falalarsa ta hanyar yin tafiya domin kasuwanci da kuma domin ayyukan ibada da kuma domin sauran biyan bukatunku na halal wala allakum tashkurun kuma domin ko wato domin fatan cewar ku yi godiya ga Allah wannan Allah madaukakin sarki jawo hankali ne ya zuwa ga wani dalili akan kudurarsa shine ayoyin Allah dake cikin tsakankanin wato dake doran kasa can Allah yayi bayani akan ayarsa ta wato ta saukar da ruwan sama da abin da ke ciki na ayar Allah sannan kuma ayarsa a cikin halittar dan adam da abin da ke ciki na gwanintar Allah wanda ba wanda ya isa wannan in ba Allah ba to sai kuma Allah madaukakin sarki ya bayyana wata aya babba ita ce ayar da ke doran kasa ayar teku kun san duniyan nan kusan kashi 4 cikin 5 na abin da ke bayanta ruwa ne wato to kuma ruwan nan Allah madaukakin sarki ya sanya shi wato daban-daban amma ga su ruwa ne guda daya kasancewar su guda daya bai bashi dabi'a tasa ta kashin kansa ba ballantana a ce shi yayi kansa ballantana a ce nature ita ta yi shi an bambance shi ya zamanto nau'i daban-daban wanda wannan yake nuna irada tahsisi a kebance abu da hali guda daya ya nuna hikima da tsari ya nuna akwai tsari to wanda yayi wannan tsarin Allah ne sun san gumaka ba shi wannan ba yanzu kamar ƴaƴan itatuwa ne wa nufaddilu ba'd yusqa bima'in wahid wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul ana shayar da su da ruwa guda daya amma su zamanto daban hatta a cikin jinsi guda a fifita wani a wajen dandano bisa wani kuma da ruwa guda daya ake saukar da su kaga kenan ba a kashin kansu suka mayar da kansu haka ba sa su aka yi suka zamanto ba haka to waye sa su tsarin Allah ne to wannan aya ce da take nuni akan tsarin Allah saboda wannan tahsis ruwa jinsi guda wato in ka dauki alal misali a wajen larabawa manyan kogunan nan da suke cikin Iraq wato Dijila da Al-Furat Tigris da Euphrates wanda suke tohowa tun daga duwatsun kudancin Turkey daga nan waɗannan kogunan suka toho suka keta kasar Iraq suka kwarara ruwan su cikin tekun Al-Khalijul Ajam Khalijul Ajam Persian Gulf ko kuma Arabian Gulf inda wato daga ta wajen kasar Basra inda ta hadu gefe nan ga Iraq ɗaya gefen ga Kuwait ɗaya gefen ga Iran anan suke kwararar da ruwan su ruwan da waɗannan koguna yake da shi ruwa ne ruwan kogi ne mai zaki mai dadi mai dadin sha mai saukin hadiya mai kashe kishi shi kuma in ya shigo yana shigowa sai ya hadu da wani ruwan su hadu a ciki amma kuma ga wannan ruwan shi kuma na wato a Persian Gulf shi kuma mai zartsi ne ruwan teku ne mai zartsi mai tsananin zartsi mai gishiri wanda ba za a iya shan sa ba kamar yanda yazo aka tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam muna hawa cikin teku kuma muna daukan ruwa dan kankani idan muka yi alwala da shi zamu kishi saboda ruwan teku ne afana tawaddau min ma'il bahr zamu iya yin alwala da ruwan teku yace huwa tahuru huwa tahuru ma'uhu alhillu maitatuhu shine wanda yake ruwan sa tahur mai tsarki ne mai tsarkakewa kuma dabbobin da suka mutu a ciki halalta wato halattattu ne sun halatta to a shahid wannan ruwan mai zartsi ga wannan kuma yazo ya hadu da shi mai dadi amma ba su hade ba sun zamanto a tsakankanin su a ce dadi dadi zartsi zartsi a haka suke in suka zo kawai sai su rinka komawa wannan ba zai bainahuma barzakhun la yabghiyan tsakankanin su akwai shamaki ba sa ketare shi in wannan yazo sai ya juya kowa saboda density din su daban ne saboda haka wannan physical wato physical laws din da Allah ya sanya ya sa ba za su cakuɗa da juna ba to wanda yake yin wannan ya nuna kan cewa akwai tsari a cikin halittarsa haka ya tsara shi yay physical laws din laws of density din da ya sa ba sa haduwa din shi Allah shi ne gumaka ba su yi wannan ba wani ruwan wanda ake bauta ma ba Allah ba bai yi ba sannan nature wadda take ba a santa ba ba ta yi wannan ba bal tsari ne na Allah ya sa dole abin yake tafiya a haka wanda ilimi shi ne ka je ka karanta wannan tsarin na Allah ka fahimce shi to in ka karanta ka fahimce shi ka yi imani to wannan shi ne ka ba mu ilimi haƙƙinsa amma in ka karanta ka fahimce shi ka yi inkari to wannan shi ne kafirci wannan shi ne kafirci to a cikin wannan aya ce akan kadaituwar Allah to sannan Allah ta'ala ya ce ga su dai kun ga ruwa ɗaya ne amma sun zamanto daban to kowanne daga cikinsu kuma kuna cin nama wanda yake daddaɗa mai sauki mai taushi sabo ba wanda ake ba wanda sai an je an mayar da shi mai ake kiransa manda ko banda ba sai an mayar da shi banda ba sabon naman kifi shine naman da ake kowanne ana samun kifin kogi ana samun kifin teku dukkan dabbobin da ake ci na ruwa ana samun na kogi ana samun na teku ruwa guda ɗaya ne amma gashi duk kuna fitar da nama wanda yake kuke mai daɗi kun ga an sifanta kifi da cewa tari wato mai daɗi mai taushi ne kuma wanda yake ɗanye sannan kuna fitar da kayan ado sune abin da ake haƙowa ake shiga wato ai nutsu don aje a ɗauko su na wato ƙasusuwan kifaye da suka daɗe a cikin ruwa in suka daɗe a cikin ruwa shine za su zamanto emeralds wato kyawawa abubuwa ne na ado wanda yake su ba dutse ba su ba diamond ba amma halittar asalin ƙasusuwan jiki ne suka koma haka ko kuma waɗansu wato itatuwa har suka koma suka zamanto haka bayan shekaru masu yawan gaske da kuma duwatsu ɗin waɗanda suke a cikin ƙasa a cikin teku wanda ba za ka taɓa samunsu ba sai a cikin ruwa to ana samunsu a koguna ana samunsu a cikin teku to sannan kana ganin jiragen ruwa a cikinsa in kuka kula a cikin suratul nahl Allah ta'ala ya ce wa taral fulka mawakhira fihi walitabtagu min fadli nan kuma ya ce wa taral fulka fihi mawakhir litabtagu min fadlihi a can aka ce mawakhira fihi kana ganin jiragen ruwa suna keta ruwa a cikinsa kuma domin ku nema daga cikin falalarsa sai aka yi atafi walitabtagu min fadlihi da yake a can ana ƙididdiga ni'imomin Allah ne saboda haka jirgin ruwa yana tafiya a cikin teku ni'ima ce ku nema daga cikin falalar Allah a cikin tafiye-tafiyenku a cikin teku wata ni'ima ce to da yake abin da ake so a nuna shine ni'imar Allah a cikin jirgin ruwa da yake keta ruwa sai aka so makawo mawakhir kana ganin jiragen ruwa suna keta ruwa a cikinsa din ba shine muhimmi ba amma a nan suratul fatir da yake ayar ta zo ne ta yi bayanin ayoyin halittar Allah ayar ita ce wato ruwa wanda yake launi da teku ruwan teku ko kuma ruwan teku da ruwan kogi daban suke wajen ɗanɗano amma kowanne daga cikinsu kana ganin jiragen ruwa a cikinsa to ihtimamin da cewar a cikinsa jirgin ruwan yake tafiya duk da bambancinsu shi yasa sai aka kaddamar da al-zarf din aka ce wataral fulka fihi kana ganin jiragen ruwa a cikinsa jirgin ruwa da girmansa amma gashi yana kan ruwa ruwan da ba za ka iya takawa ka yi tafiya a kansa ba amma gashi ya ɗauki jirgin ruwa to kaga aya ne da yake bayanin na aya ne kana ganin jirgin ruwa a cikin jiragen ruwa a cikinsa suna keta ruwa domin ku nema daga cikin falalarsa wato cewa wannan aya ce da Allah ya yi muku ya hore jiragen, ya hore muku jirgin ruwa, ya hore muku ruwa, ruwan teku da ruwan kogi, domin jirage su rinka tafiya a ciki domin ku nema daga cikin falalar Allah. To wannan aya ce, da yake bayanin aya ne akan ayar ita shi kansa tekun, sai aka so makaddamar da ambatansa, aka ce wa taral fulka fihi mawaqi, kuma sai ba a kawo wawu na atafi ba, dan makamin ba makamin ididdiga ni'imomi bane, maganin makamin bayanin aya ne. Wato ayar Allah ce cewar ya hore muku teku dan jiragen ruwa su rinka tafiya suna keta ruwa a cikin sa domin ku nema daga cikin falalarsa. Wato cewar kenan ya tsara wannan da hikima. Hikimar shine ya hore muku yanda za ku rinka tafiya a cikin teku kamar yanda za ku rinka tafiya a bankasa, yanda duniyar nan ta zamanto cewar mafi girman mafi yawanta ruwa ne ya rufe ta, da ba zai yiwu ai tafiya ba sai a bayan kasa, da zai zamanto akwai takura. Amma sai Allah ya tsara tafiyar yadda hatta cikin ruwa ma za ku iya yin tafiya. To wannan aya ce ta Allah, shi yasa sai aka kaddamar da fihi anan maimakon a can suratul Nahl. To sannan Allah ta'ala yace yulijul layla fin nahar, yana shigar da dare a cikin rana, wa yulijun nahara fil layl, yana shigar da rana a cikin dare, ma'ana yana shigar da abin da yake da dare ne yan sai ya zubanto rana. Da karfe 7 dare ne, amma sai kaga wato ya shigar da shi cikin rana, karfe 7 ta dawo rana ba ta fadi sai wajen 7 da wani abu. Wani lokaci kuma karfe 6 kana ganin rana, amma wani lokaci sai ka karfe 6 har rana ta riga ta fadi, an shiga ta zamanto dare. To wannan jujjuyawar kuma yana juyawa bisa tsari, wannan din yana aya ce a cikin tsarin Allah da yake nuna kan cewar dukkan abin da yake tafiya din nan a bisa tsarin Allah yake. Saboda haka lissafin da za ka yi, tunda ka ga lissafi ne za ka yi na adadin na kowace rana, minti nawa ne wato ake shigar da dare cikin rana, ake shigar da rana cikin dare, lissafi ne wanda yake baya canzawa. Shi yasa idan shekara ta kewayo, kamar yanda yake a bara haka zai kasance a bana, haka zai kasance a baɗi, shi yasa ake iya lissafi har ai kalanda, har ma a sa maka agogo wanda daga zarar lokacin faduwar rana yayi zaka ji ya kirga maka yayi tsit. Kuma ake yin app a cikin computer duk saboda me? Saboda Allah ya sanya abin bisa tsari, shi ya tsara wannan. Waye wannan tsarin in ba Allah ba? Ba wanda zai zo ya bugi kirji ya ce shi ne ya tsara wato cosmic clock, abinda ake ce ma agogon yanayi, wato agogon da duniya gabaki ɗaya da taurari da sauransu suke tafiya a kai. Ba wanda zai ce shi ya wannan in ba tsarin Allah ba. Sannan ya ce wasakhara shamsa wal qamar, ya hore rana da wata, kullun yajri li ajalin musamma, kowanne daga cikinsu yana gudana, yana tafiya a cikin falakinsa, a cikin wato falakinsa, wato hanyarsa da Allah ya yi masa, shine wato axis, shine na'am orbit, a cikin orbit dinsa. Na'am, kowanne ya tafiya a cikin falakinsa kuma baya canzawa, li ajalin musamma, ya zuwa ga ajali abin ambato. To wannan bayani ne daga Allah kan cewa wannan tafiyar da rana da wata suke yi ya zuwa ga wani ajali ne abin ambato. Kuma shi yasa hatta wato a ka'idodin tafiyar halittun sama din, masu lissafi suna ganin kan cewa lokaci zai zo wanda tafiyar rana din nan da tafiyar wata za ta zo ta tike. Saboda lissafin nasu da yanda tsarin gravitation yake da sauran tsare-tsaren abinda ma suka ɗan samu na ishara a kai, akwai lokacin da zai kare. Amma yaushe ne ya zo wannan zai zamanto, ba su sani ba. To kaga wannan shine ba wahayi, shine zai tabbatar mana cewa ya zuwa ga wani ajali ne abin ambato. Zalikumullahu rabbukum lahul mulk, to wanda yayi wannan shine Allah ubangijinku. Lahul mulk, mulki nasa ne shi kadai. Kaga babu wanda ya isa ya sa baki ko ya canza wannan tsari na Allah. To kaga wannan ya tabbata da kadaituwar mulkinsa. Walladhina tad'una min duni, waɗanda kuke bauta ma ba shi ba, ma yamlikuna min qitmir, ba sa mallakar ko da rigar ƙwallon dabino. kun san kwallon dabino ba ana kuna ganin sa da ɗan riga ba yanzu cikin azumi masu cin dabino ai duk kuna ganin wannan rigar to wannan shi ake kira qitmir ana cin wannan ba sai dai kawai dai sai a jefar shi da shi ba in dan yawanci in danye ne ai dama wannan a rutab ake ganin sa watakila abin da yasa mutane da yawa ba su san shi ba kenan akwai wanda ba san wannan rigar ba ko in busashe ne yana bushewa yana bin naman dabinon amma idan danyen dabino ne rutab in danyen dabino ne zaka gan shi ya lullube kwallon da ya lullube kwallon ba a ci to kaga wannan shine abin da yake zaka ci dabinon kwallon zaka yi amfani da shi domin ka ba mu raƙuminka dan raƙumi yana cin kwallon dabino amma wannan rigar fa jefarwa ake jefarwa ake to Allah wato wajen nuna wulakancin waɗanda ake bautawa Allah ya ce to kowannen rigar ba su mallaka ba ballantana su mallaki halittun manya-manyan halitta na Allah in tad'uuhum la yasma'u du'a'akum in ma kun kira su ba za su ji addu'ar ba za su ji roƙonku ba ba za su ji kiranku ba ba za su ji addu'arku ba walau sami'u mastajabu lakum da ma za a kaddara cewa sun ji ba za su amsa muku ba ba za su ji ba saboda ba sa magana sandararru ne matattu ne da za a kaddara cewa sun ji ba za su iya ba ku amsa ba ba za su iya ba ku abin da kuke nema ba shi ku Allah alamar cewa Allah yana nan saman mene ujibu da'watar da'i ina amsa addu'ar mai roƙona shi yana amsa addu'ar wanda yake roƙansa amma su ku fa ba sa yi da ma za a kaddara sun ji ba za su amsa muku tambayar ku ba saboda ba su da kudura kuma saboda sun barranta daga gare ku wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum kuma ranar alqiyama za su kafurta da shirkar da kuka yi musu za su ce za su barranta daga gare ku ranar alqiyama waɗanda duk ake bauta ma duk da yake matattu ne sandararru amma za su barranta za a raba gari tsakanin su da wanda suka bauta musu sifofi guda uku Allah ya ambata na gumaka wanda yake rusa asasin aqidar shirka wala yunabbi'uka mithlu khabir babu wanda zai baka labari kwatankwacin mai cikakken sani da wannan labarin shine Allah wato Allah jalla wa ala yayi bi kansa akan wannan bayanin da yayi na bayanin waɗannan ayoyi da kuma nuna gazawar waɗanda suke abu ake sanya su abokan tarayyar Allah wani fassarar wala yunabbi'uka mithlu khabir da akai shine babu mai baka labari irin wanda yake ya san kansa wato ranar alkiyama da su gumakan za su zo su barra za su zo su barranta su ce ma kuntum iyana ta'budu ba mu kuke bauta mu ba za su ce ma kuntum iyana ta'budu ba mu kuke bauta mu ba to akwai wanda zai baka labarin barranta daga bautar irin wanda ake bauta mu yazo ya ce ni ba ni ake bauta mu ba su ne suka fi kowa sanin cewa su ba bauta musu ake ba to wata fuska ta wala yunabbi'uka mithlu khabir kenan wanda Ibn Athiyyah yayi ishara gare ta duk da yake mafi shahara ita ce fuskar farko cewa wannan ishara ne ga Allah cewa babu mai baka labari kamar wanda yake mai cikakken sani da wannan labarin shine Allah ba a ce wato wala yunabbi'uka mithlu al-khabir bikulli shay ba mithlu al-khabir bikulli shay sai kawai aka ce wala yunabbi'uka mithlu khabir aka kawo shi da tankiri na ta'zim na girmamawa babu mai baka labari irin mai cikakken sani da wato komai da komai to sannan Allah ta'ala ya ce
ya ayyuhan nas antumul faqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير.
الله يقول يا أيها الناس يا كومتاني wannan khitabi ne ya zuwa ga waɗanda aka janyo hankalinsu su duba ayoyin Allah da kuma irin wa'azin da ya gabata a farkon wannan sura da wa'azi da tunatarwa kan kada a rudu da rayuwar duniya kada a rudu da shaydan da kuma ayoyi da suke nuni akan kadaituwar Allah to bayan wannan to sai Allah madaukakin sarki ya kira mutane domin a sajjala musu a nuna musu kan cewar duk wannan bayanin da aka yi da ake neman kan su imani ba wai dan Allah yana buƙatar imanin su bane saboda haka su bar ganin kan cewa su wato su mawadata ne musamman manya ne ba su da wata buƙata akan cewar wannan yana nuna kamar wai zawarcin su ake kan su zo su shiga cikin addini ko makamancin wannan sai Allah ta'ala ya tabbatar ma mutane talaucinsu da yake shine a cikin asalin halittarsu yace ya ku mutane antumul fuqara'u ila Allah ku mabukata ne zuwa ga Allah ba shine yake mabukaci zuwa gare ku ba shi yasa yazo da sigar al-qasr antum al-fuqara'u ila Allah lallahu faqirun ilaykum ba Allah ne mabukaci zuwa gare ku ba shine ma'anar wannan uslubin a cikin larabci din da ba a fade shi ba amma ana fahimta akan cewar ana nufin cewa ku mabukata ne ya zuwa ga Allah kawai amma shi Allah bashi da bukata ya zuwa gare ku kowa fakiri ne ya zuwa ga Allah wallahu huwal ghaniyul hamid shi ku Allah shine mawadaci shi shine wanda yake mawadaci wadata mutlaka ga barin halittarsa babu ta wata fuska da yake da bukatuwa ya zuwa ga halittarsa da'a su ba za ta amfane shi ba ma'asiyarsu sabansu da kafircinsu ba zai cuce shi ba amma kuma duk da yake shi mawadaci ne to kuma fa shine alhamid me yabo ne yana yabawa idan an masa ba dan yana bukata ba amma in aka yi masa aka nuna godiya aka nuna da'a gare shi to yana yabo abin yabo ne shi Allah yana yabawa da abin da aka yi masa dan saboda ka san akwai wanda yake saboda sifar wadata bai ma duna cewa ya ma damu da komai ba wadatar tasa ta kai yanda yake bai san ma ana yi ba ka duba ka ga irin manya-manyan hafsoshin soja idan suka toho da wannan sandan nasu ana sara musu kallon ma mutumin ma ba sa yi kallon kurtu ma ba sa yi ai ba san ma ya ma yi ba ai dolensa ne kawai bai san ma ya yi ba to wannan kaga ga wadata amma ba shi da abin yabo ba shi da akhlaq babu tabi'a an koya masa ba wai ana gani in ya nuna ma ya san ka wai za a raina ka to shi ko Allah ba haka yake ba Allah ta'ala ya ce in takfuru fa inna Allaha ghaniyun ankum in kun butulce to Allah mawadaci ne gare ku wa in tashkuru yardahu lakum in ku kun gode zai yarje mu to shine al-ghaniyul hamid in yasha yuhibukum in yaso sai ya tafiyar da ku wa ya'ti bi khalqin jadid yazo da wadansu halittu sabo yazo da wata halitta sabuwa wato idan ana kiran ku kuyi imani da nuna ayoyi da wa'azi da tunatarwa ba wai zaurancin ku ake ba in ba ku yadda ba kuka ki to Allah yana da ikon ku tafi sai ya kawo waɗansu wanda su za su bauta ma Allah sai ya kawo waɗanda su za su zo su bauta ma Allah ba za su yi tarayya da shi a cikin bauta ba kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalukum in kuka juya sai Allah ya musanya ku da waɗansu kar ka taba tsammanin kai babu makawa sai da kai ina tsarin Allah sai a yi ba kai ba ruwan Allah sai a yi ba kai kuma a zo din kana gani kaga an kawo waɗansu wanda za su kana takama kana da ilimi kana takama kana da ilimi kana ci da addini da iliminka kana gani sai Allah ya kau da kai ya kawo masu ilimin wanda za su zo su yi ilimin su ba mu ilimin haƙƙinsu ka zama to dan kallo ka zo kai ta babatu cewa in ka gansu kawai yara ba san komai ba ba wanda zai saurare ka wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum to haka Allah yake in yasha yuhibukum in yato sai ya tafi da ku yazo da halitta sababbi kuma ma zai iya Allah ya tafi da halitta yazo ya faru yazo ya samar da waɗansu halittu sababbi ba an hako abubuwan su dinosaurs da sauransu ba a duniyar nan suka rayu yanzu akwai alamar su Allah ya tafi da su an kawo waɗansu halittu sabo kana da tabbas kan cewa yanda Allah madaukakin sarki ya halakar da waɗannan halittun nada mu Allah ba zai halaka mu ba ya kawo waɗansu halittun sababbi gabaki ɗaya ba mu san su ba Allah yana da ikon yayi wannan to yayin da ya zamanto a cikin wannan akwai tahdid akwai ban tsoro akwai narko to sai Allah madaukakin sarki ya kwantar da hankalin mu'mini yace wala taziru waziratun wizra ukhra mai daukan nauyi ba za ta dauki nauyin wata mai daukan nauyin ba wato kar dan an ce za a tafi in ya sha'i zuhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid ku dauka hukuma mu'minai in azabar Allah tazo za ta hada da za ta game da ku a laifin su ba zai shafe ku ba wani mai laifi ba zai dauki laifin wani mai laifi ba afwan wa ma zalika ala Allah bi aziz wannan ba mai gagara Allah bane wato ba mai wuya bane ga Allah wannan mai sauki ne inna zalika ala Allah yasir wannan mai sauki ne wajen Allah wato ba abu ne wanda yake zai buwaye Allah ba ya kasa yi ba abin da zai buwaye shi to sannan yace wala taziru waziratun wizra ukhra wata mai daukan nauyi wato rai mai laifi ba za ta dauki laifin wata rai din ba ba za ta dauki laifin wata rai ba saboda haka kiran da annabi sallallahu alaihi wasallam yake muku jin kai ne gare ku amma laifin wani ba zai dauki laifin wani ba wa in tad'u musqalatun ila himliha idan ka kirawo wa in tad'u musqalatun ilan idan rai mai daukan nauyi wadda take wadda wato wannan ishara ne ga cewa laifi ranar alkiyama nauyi ne wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim suna dauke da nauye-nauyen su akan bayan su haka mutum zai dauki nauyin sa ranar alkiyama to idan wadda take aka nauyaya ta almusaqqa wato musqalatun wadda aka dora mata nauyi nauyin yayi nauyi akan ta tayi kira ila himliha kan azo a daukan mata wani daga cikin nauyinta ta kira mataimaki domin yanda yake al'adar larabawa suke sun san cewar dukkan wanda ya shiga cikin wani tashin hankali idan yayi kururuwa mai taimako azo a taimaka ko ka san abin da yayi daidai ne ko bai yi daidai ba kawai ka je ka taimaka masa to shine sai Allah ya ce banda ranar lahira idan wata mai daukan wanda ta nauyaya da nauyinta tayi kira kan azo a taimaka mata da daukan nauyinta la yuhmal minhu shay ba za a dauki wani abu daga wannan nauyin ba walau kana za qurba koda wanda aka kira kuwa ma'abucin zumunci ne koda makusanci ne wanda idan da za a yi kisa bisa kuskure irinsa za a kirawo don su tattarawa raƙuman diya su bayar to yayin da ranar tashin alkiyama idan mai daukan nauyi na laifuffuka ya durkushe saboda nauyin da ya dauka sai ya kirawo dan uwansa don ya taimaka masa ba zai zo ya dauki wannan nauyin nasa ba ko da kuwa makusanci ne kamar yadda Allah ta'ala ya ce yawma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi kun ga sai aka fara ambaton dan uwa randa mutum yake gudu daga dan uwansa domin su ne cikin asubai a can kuma cikin suratu abasa shi kuma aka fara da da albani da ƴaƴa ko to domin da ƴaƴa da ƴan uwa su ne dama asubai su ake soma kira don su taimako to sannan bayan wannan nuna barranta da zai kasance ranar tashin alkiyama wanda yake ya kunshi haƙurƙurtar ya kunshi wato nutsar da zukatan mu'mini kan cewa kada ku damu waɗannan waɗanda Allah yake musu tahdidi waɗanda aka yi musu wa'azi da ban tsoro akan abin da suka yi laifinsu ba zai shafe ku ba saboda haka ku kula da ku dai tsakaninku da Allah sannan Allah ya ce innama tunziru alladhina yakhshawna rabbahum bilghaibi wa aqamu ssalah kaifa kadai kana yin gargadi ne ga waɗanda suke jin tsoron ubangijinsu a fake wato basu ganshi ba basu ga azabarsa ba amma suke jin tsoronsa ko kuma yayin da suka zamanto a cikin halwa su kadai ba a idan mutane ba amma suke jin tsoron ubangijinsu suke jin tsoron ubangijinsu lokacin da suke su kadai waliman khafa maqama rabbih jannatan, wanda yake jin tsoron tsayuwarsa gaban ubangijinsa shi shi kadai ba tare da kan cewa wani yana ganin sa ba, lokacin da zai zauna yayi kullakulle bai yi ba. To Allah su ya manzo Allah sallallahu Allah ta'ala ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam, wa'azinka gargadinka ga waɗanda suke jin tsoron ubangijinsu ne a fake, su ne wato ba sa nan ba su ga azabarsa ba amma suna jin tsoronsa, suna kadai su kadai ba a cikin mutane ba amma suna jin tsoronsa, saboda haka bariya suke ba, ba nuna wa mutane suke ba akan cewa su masu tsoron Allah ne, ko kuma yayin da ba su taba ganinsa ba ba sa ganinsa amma sun san yana ganinsu suke jin tsoronsa. Wa aqamus sala, kuma waɗanda suka tsayar da sallah, aka ambace su da waɗannan sifofi guda biyu, maimakon a ce innama tunziru alladhina amanu ba a faɗa ba, sai aka kebance waɗannan sifofi nasu, domin waɗannan sifofin su ne suka fi sanyawa a amfana da gargaɗi, tsoron Allah a ɓoye da kuma tsayar da sallah. Wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsi, to duk wanda ya tsarkaka ya tsarkaka ne domin kansa. Wa ila Allahi al-masir, kuma ga Allah kadai makoma take. To wannan sai ya zamanto Allah madaukakin sarki yayi yabo ga waɗanda suke sune muminai wanda suka amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wato gargadin annabi sallallahu alaihi wasallam ga waɗannan ne. Saboda haka wannan ya kunshi tasliya gare shi, cewa karka damu da su waɗannan da suke fanka ma, suna ganin kan cewa su mawadata ne, suna ganin an musu wa'azi kamar zawarcin su ake yi, kamar su ne idan sun zo za su bayar da izza ga addini. Kun san akwai wanda suke ganin kan cewar in sun zo ma ana yin addinin da su, kamar taimakon kamar wato ai taimakama ma addinin suke yi, dan ma abin nan kun kira mu mun zo, dan ma muna zuwa wajen abin nan wa'azin. Suna ganin yadda suke yi wani wata alfarma suke ma Allah, ya mununa alayka an aslamu, suna yi maka gori wai dan sun musulunta. Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam, kace musu la tamunnu alayya islamakum, kada ku goranta mun musuluncinku, balillahu yamunnu alaykum, Allah shine zai muku gori, an hadakum lil iman, ya shirye da ku zuwa ga imani in kun kasance masu gaskiya. To kun ga shine sai Allah ya hakurkurtar da annabi sallallahu alaihi wasallam, cewa ga waɗannan masu jin tsoron Allah a ɓoye, masu tsayi da sallah. To kuma wannan ishara ne ga cewa wannan shine mataki muhimmi a wajen tazkiya, wajen tsarkake kai, mutum ya zamanto yana tsoron Allah a ɓoye kuma yana kula da sallah sai ya kiyaye ta, wannan shine yake kawo tazkiya. Wa dhakara rasma rabbih qad aflaha man zakkaha qad aflaha man tazakka wa dhakara rasma rabbih fa salla, wanda yayi tazkiya ya rabauta, ya ambaci sunan ubangijinsa yayi sallah. Ambacin sunan ubangiji shine kullun kana tuna Allah, shine jin tsoron Allah a koye kuma sallah, wannan shine tazkiya, shine tsarkake rai. Saboda haka tsarkake rai ba da karance karancen waƙoƙi bane na yabo na madahu da sauransu, ba da wannan bane, da ambaton Allah ne da kuma kula da sallah, tsarkake ta, jin tsoron Allah a cikin sallah. To duk wanda yayi tazkiya yayi tazkiya ne ga kansa, domin amfanin zuwa gare shi ne, ba zai ketare zuwa ga waninsa ba. To wannan yana ƙarfafa abin da ya gabata akan cewar kiran da ake ma bayanin ayoyi na Allah da wa'azi da tunatarwa ba don komai ba ne sai don mutum ya tsarkake kansa, kuma tsarkin nan mutum zai koma ga kansa ne, dama abin da addini ya zo da shi kenan. Addini ya zo ya tsarkake mutane, ya ba su imani da kyawawan ɗabi'u da kyawawan halaye. To shi yasa aka zo za a lissafa waɗannan halaye, wanda zai nuna fariƙin guda biyu, waɗanda suka karɓi da'awar musulunci da wanda kuma ba su karɓi da'awar musulunci ba, za su yi daidai ba za su yi daidai ba. To shi ne Allah maɗaukakin sarki bayan nan kuma zai ƙididdiga su da yanda ya faɗe su, wa ma yastawil a'ma wal basir, har zuwa ƙarshensu. إن الله يكرم غبزا مدورا عني إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعلنا من أهل التوفيق لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وجعلنا يا ربنا من المقبولين. akwai ɗan uwanmu wanda suka nemi musu addu'a saboda larurori da suke fama da su, Allah ka amsa musu ka yaye musu. akwai marasa lafiya waɗansu suna ƙasar waje, muna roƙonka Allah ka ba su lafiya. ɗan uwanmu Liman Tajuddin, muna roƙonka Allah ka inganta masa lafiyarsa, Allah ka dawo da shi zuwa ga iyalansa lafiya. akwai Alhaji Umar Shehu Munjibur, Allah ka ba shi lafiya, Allah ka inganta masa lafiya, ka dawo da shi zuwa ga iyalansa. Allah muna roƙonka masu neman haihuwa, Allah ka ba su, Allah ka azurta su da zuriya tayyiba, mazansu da matansu dukkaninsu muna roƙonka Allah ka biya musu buƙatunsu, Allah ka azurta su da zuriya tayyiba. Masu neman aure Allah ka yassare musu, maza da mata Allah ka yassare musu samun aure. ƴan uwanmu samari masu neman aiki Allah ka buɗa musu ƙofofin falalarka, Allah ka saukar da arziki da wadata a wannan ƙasa tamu, Allah ka yaye tsanani da ƙuncin rayuwa da ake fama da shi a wannan ƙasa tamu. Allah ka buɗa mana daga cikin rahmarka da falalarka, Allah ka saukar da rahmarka da falalarka a gare mu. Allah ka bamu damuna mai albarka, Allah ka bamu damuna mai albarka, Allah ka saukar mana da rahmarka ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.